sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Hafiz Muhammad Hafiz Babalde da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 28 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Bayan an saurari labaran duniya, za a ji cewa hukumar 'yan sandan Najeriya ta ɗau matakan ladabtarwa akan wasu manyan jami'an ta. Muna kuma da rahoto sannan muna dauke da rahoto na musamman akan irin yunkurin da hukumar kidayar Najeriya take yi domin wayar da kan al'umma a game da mahimmancin aikin kidaya. Kamar kowace ranar Juma'a, muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azzu zan gabatar. Amma yanzu ga Hafiz da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis, kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojin na cewa wata tawagar sojoji ce ta yi kicibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin kasar, wanda kuma yi sanadin raunata sojoji 12. Sanarwar ta ƙara da cewa sojoji sun kashe aƙalla 'yan ta'adda 40 kafin isuwar ƙarin jami'an tsaro a lokacin da ake gwabza gazamin faɗa. Rundunar ta ce an kwashe sojoji da suka jikkata, kuma jami'an kiwon lafiya na kula da su. Ƙasar Pakistan ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man Rasha mai rahusa da amincewa Amurka, kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso ƙasar nan ba da jimawa ba. Mashud Khan, jakadan Pakistan a Amurka, ya bayyana haka a wani taro da cibiyar Wilson Center ta kudancin Asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu a birnin Washington. Mun ba da oda na sayan man Rasha, kuma an yi hakan ne tare da tuntuɓar gwamnatin Amurka. Babu wani rashin fahimta tsakanin Washington da Islamabad kan wannan, inji Khan. Babban jami'in diplomasiyar yana mayar da martani ne kan hasashen da aka yi cewa sayan makamashin na iya lalata dangantakar Pakistan da Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jarida Amurka Evan Gershkovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda kin ba da biza ga 'yan jaridar Rasha da dama da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya gabata cewa Amurka ta hana 'yan jaridar Rasha biza da suka shirya tafiya tare da shi zuwa hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na Amurka. A martanin, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa an sanar da ofishin jakadancin Amurka cewa an yi watsi da buƙatar da ya gabatar ta kai ziyara a matakin jakadanci a ranar 11 ga watan Mayu mai zuwa ga ɗan ƙasa Amurka Gershkovich, wanda ake tsare da shi kan zargin leken asiri.
Ba da jimawa ba, Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan ga rahotonmu na farko. Hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sanda a Najeriya, Police Service Commission, ta kore wasu manyan jami'anta 'yan sanda, wato jami'an 'yan sandan kasar. To wai me yayi zafi haka? Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Kakakin hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya, Ikechi Kuani, ya bayyana cewar manyan 'yan sanda masu mukamin ASP ne aka kora daga bakin aiki guda uku. Kana aka rage mukamai a wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda da wani babban sufurtanda da kuma wasu sufurtanda guda biyu, kana da wani mataimakin sufurtanda guda ɗaya. Bugu da ƙari, hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya ta kuma ja kunnen ƙarin wasu manyan 'yan sanda guda 20 bisa laifuka daban-daban da aka same su da su. Wannan shine mataki na farko da sabon shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya, Dr. Solomon Arashe, ya ɗauka tun bayan lokacin da aka naɗa shi. Hukumar kazalika ta kuma ɗaukarin matakan ladabtarwa daban-daban akan ƙarin wasu manyan jami'an 'yan sanda masu yawan gaske domin ƙara sassaita ayyukan 'yan sanda a Najeriya. CP Muhammad Wakili, tsohon kwamishinan 'yan sanda ne a Najeriya.
Wannan ne yana ga daidai ne domin gaba ɗaya abin da ake bukata shine gaskiya da adalci.
Na'am.
Haƙƙi a bashi haƙƙi.
Na'am.
To ga duk ranan da ba a fidda haƙƙin mutane to ranan shine ake samun matsaloli da suke dorewa.
Na'am.
Suke dawa abin damuwa ga jama'a.
Tuni kuma kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke maraba lale da wannan mataki na sabon shugaban hukumar kula da ayyukan ƴan sanda. Kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya Malam Zakare Adamu ke shaida min.
Hukumar kula da aikin ƴan sanda an dade ana kai mata korafi gaba da abin da ƴan sanda suke a al'ummar Najeriya wanda kuma take haƙƙi ne wanda yayi munin gaske kuma babu abin da take da niyya ta yi sai yanzu aka waye gari aka ce yau hukumar kula da ƴan sanda ta dauki matakin korar wayansu da hukunta wayansu da ainihin jan kunne a wayansu to kaga abu ne wanda ya kamata a ce an yaba wannan abu
zamu faɗa dai abu ne wanda muke ganin sa wanda tun da dare muke so a yi shi kuma sai yanzu Allah ya kawo lokacin da ya kamata a yi shi
kuma kai wato abin da yake faruwa a Najeriya a yanzu abu ne wanda ya kai inna lillahi wa inna ilaihi
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan mataki zai yi domin ƙara sassaita ayyukan ƴan sanda a Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai da Hassan Mainakaina da wannan rahoto yanzu ga Hafiz ya dawo da kashin labaran na biyu.
Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kasashe makwabtan Sudan da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke gujewa faɗan da ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu da ya wuce. Tun lokacin da faɗan ya ɓarke tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƴan sa-kai na RSF ranar 15 ga watan Afrilu, dubun-dubatar 'yan Sudan aka tilasta wa barin gidajensu saboda fargaba abinda ka faru da rayukansu. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, yayi na'am da kiraye-kiraye da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya yayi na daina tashe-tashen hankulan nan take, kuma dukkan ɓangarorin sun fara ƙoƙarin samar da zaman lafiya mai ma'ana. Grandi ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa ana buƙatar hakan cikin gaggawa don hana wata babbar matsala ta 'yan gudun hijira da ka iya ƙara dagula zaman lafiya a yankin mai rauni. Daga ƙarshe, ƙasar Mali da makwabciyarta Algeria a jiya Alhamis sun ce suna son su farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin Bamako da 'yan tawayen arewacin Mali wanda a yau ke cikin rudani, lamarin da ke ƙara janyo fargabar yiwuwar sake ɓarkewar rikici. Yarjejeniyar na da nufin kwantar da tarzoma a yankin wanda ya ɓarke da tashin hankali a shekarar 2012 lokacin da 'yan ƙabilar Abzinawa suka tayar da ƙayar baya ga gwamnatin ƙasar. Mayaƙa masu iƙirarin jihadi sun shiga Boran kuma daga baya suka danna zuwa tsakiyar Mali, Nijar da Burkina Faso a wannan tayar da ƙayar bayan, inda suka kashe dubban mutane a faɗin yankin tare da tilastawa miliyoyin mutane barin gidajensu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan wayar da kan al'umma game da mahimmancin kidayar al'umma da Najeriya take shirin gudanarwa, wanda Zainab Babaji ta yi nazari a kai.
Hukumar kidaya ta ƙasa ta ce za ta yi amfani da na'urori na zamani don yin kidayar jama'a don samun sahihin sakamako. Kwamishinan hukumar kidaya ta ƙasa a jihar Plateau, Madam Cecilia Dapuet, tace hukumar ta shirya tsaf don yin kidayar a farkon watan gobe.
A method da za ya dan bambanta da nada da ana tambaya abu ana rubuta, to ko ai rubutun ba rubuta daidai ba, ba wanda zai tabbatar yau, wato amma na'uran da muke da shi yanzu muna ce digital,
a computer kenan, yanda mutane
a computer, to kin gan wannan yadda a ce mutum zai je ya yi wani abu don ya lalatar da shi yana da dan wuya. So wannan ne muna so mu gwada a wannan lokaci. To kuma mun ba da tabbaci ma mutane cewa za mu yi kokari domin yadda census din ya dade ba mu yi ba. Yanzu wajen kusan shekaru 17 da ba a yi ba. To so muna so a tabbatar an yi shi da kyau sosai, an yi shi daidai. Ba za a bada da daman da mutane za su kai kuka ko a'a ba a yi musu nan ba, ba a yi ba kamar yadda an saba ana yi in an yi kidaya.
Ko al'ummar da ke karkara sun sami isasshen wayarwa kan muhimmancin kidayar kuwa? Alhaji Muhammadu Yaro daga Kwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau ya yi tsokaci.
Da gaskiya wayarwa da kai wayansu sun samu wayansu ba samu ba. Don ba wayar da kan mutane su tsaye da inda ya kamata mutane su gamsu da wannan lamari ba. Yana buƙatar gwamnati kamun ta fara ta sake wayar da kan mutane. Muhimmancin wannan kidayar za a yi.
Akwai tambayoyi da yawa waɗanda za a yi ma mutane. Kana ga kamar mutane suna da za su ba da gudunmawarsu ko kuma goyon bayansu wajen wannan aikin?
Eh to ni dai ya kamata mutane su ba da gudunmawarsu zuwa wannan aiki don gwamnati ta san cewa mutane da suke kasanta a wannan shekaru da kidaya sun kama adadi kaza. Idan suna gwamnati kuwa san cewa idan za su yi budget a kasa san cewa akwai al'ummanta mai adadi kaza.
Mr. Mark Amani, wani dan gwagwarmaya a Najeriya, ya bayyana fargabansa ne kan cire batun addini da kabila a jadawalin tambayoyin da jama'a za su amsa yayin yin kidayar.
Tsarin da aka ce an fito da shi daga sunan mutum shi kenan ne dan arewa ne, amma wani yare ne kai? Bari na misali, muna da kabilu sama da 500 a arewacin Najeriya. To idan kuwa ka ce ba za a ambaci yare, ba za a ambaci addini ba, kin ga shikenan mutane sun binsu lalace. Dalili kuwa shine a arewacin Najeriya jinsi guda biyu aka sani, daga Hausawa sai Fulani. To duk wani abin da zai taso ko daga sama ko daga kasa, in aka ce an tura shi arewacin Najeriya, to dama shikenan ire-iren mu shikenan, babu abin da ba za ma mu sani ba. To amma idan aka ce an sa shi da mato da ba tura ba, ko ma wane ne ya san cewa jihar Kaduna suna da yarurruka kaza, Plateau yarurruka kaza, dole sai an bididdigi. In ma za a nemi wakile, za a nemi wakile na kowane yare a takaice su je su wakilci mutanensu. Idan ba su samu abin da ya kamata su samu ba, to su yi kuka da kansu. Amma in aka ce gaba ɗaya an share shi, shikenan kwata-kwata Najeriya ta arewa ta zama ta mutum biyu.
To baka ganin kamar ita gwamnati ta yi la'akari da irin matsalolin da ake samu musamman game da addini, mun ga tasirin da batun addini ya yi musamman a zaɓuɓɓukan da aka yi da kuma waɗansu batutuwa ma gaba ɗaya a Najeriya. Baka ganin shi yasa ita gwamnati ta ce bari ta cire batun addini da kabila da yare a cikin wannan kundi na rajistan 'yan ƙasa, saboda ya zama a kai ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, ba tare da la'akari da cewa a'a ga yarenka ga addininka ba?
Hajiya ma, yan siyasa su suke amfani da wannan dama, da suna ganin kamar in suka yi amfani da waɗannan kalmomi za su sami biyan bukata. Ba su san cewa sun jawo kasar nan masifa ba, sun jawo kasar nan bala'i. Shin idan haka za mu tafi sakaka, haka ba mu san inda muka fito ba, da inda muke, da inda za mu ba? Ni ina ga maka Hajiya Zainab, wallahi muna cikin damuwa wanda ba mu san ma yadda za mu yi mu rawar wannan matsala ba.
Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau, Kanen Pam Horo, ta ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da za a gabatar a lokacin kidayar don ba gwamnati damar fahimtar bukatun al'umma.
Ya ɗauki wannan shekaru 17 ba mu tabbatar da namban mutane a Najeriya ba, kuma mun ga gine-gine ya tashi, ba iya san iyakan gine-gine, wane ne gida, wane ne coci, wane ne masallaci. Gwamnati na son ta tantance ta san iya irakan mutane, domin a kowace irin angwani a san irin abin da za a kawo. Titi ne, makaranta ne, clinic da sauransu. Mutane na karuwa, kuma su wayannan abubuwan da gwamnati na bayarwa ba su karuwa. Shi yasa sai ka gan clinic guda ɗaya mutane a cika-cika.
A wannan karo waɗanne sauye-sauye za a samu musamman akan takarda na kidayan al'umma?
Na tuna lokacin da muka yi na 2006 za a tambaye ka yarinka, za a tambaye ka addininka, za a tambaye ka yara nawa kake da shi. Yanzu akwai canji wanda za a tambaye ka, kai taba yin ciki, ciki ya zuba, yara nawa ka haifa, yara nawa ka taba yin cikin su, yara nawa ka taba haifa masu rai mara rai da sauran wayansu abubuwan da baka zata ba. Gwamnati na son ta sani don ta san inda za ta tafiya da lafiyan, ta yi tafiya da lafiyan mutanen wannan kasa gaba daya. Karkace kana sauri kai kabo zaka bude kasuwa, ko kana sauri zaka je ka zauna tare da abokane, mun san maza ne masu wannan complaint. Muna roko maza ku dauki lokaci ku zauna. Da ana daukan yare, da ana daukan addini, amma wannan karo gwamnati tace ba za ta dauki yare ba.
Me yasa?
Sai yazo ya zama muna fada, muna yaki da juna kaman ba mu so mu hada kai mu zauna mu yarda cewa abinda za mu yi addini bai kamata ya raba mu ba. Gwamnati ta duba haka ta ga to idan in wannan zai zama hanya ne wanda za a gyara domin mu yi zama mu yi mutanen arewa, duka kowa yana arewa, duk mutanen arewa ne, in kuna kudu ne duka kudu ne. To gwamnati ta duba haka, shi yasa tana gani muna da yarurruka kadan. Akwai wanda ana ce har ma yarurukan su sun tafi extinct domin inda ba a yin yaren, kuma dama ba su da yawa, ba a yaren, mutanen ba su bunkasa ba a wayansu da wayansu abubuwa hakan nan. Gwamnati na so a san irin wayannan yarurukan, amma tana gani idan muka zauna bin su iya yare 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 kanana da manya din duka, to yana kawo fada.
To amma akwai masu ganin kaman wato wannan sa yare yana da muhimmanci, saboda idan kika duba musamman a nan arewacin Najeriya akwai kananan kabilu waɗanda su suna ganin kaman su wato an ware su kenan.
Abinda gwamnati ta ce shi tana ganin zai taimaka ya zama a healing process and integration, a seamless process, to shi ne tana ganin za a gwada. Bari a gwada mu gani.
Kansila mai wakiltar sarkin dawaki a karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa, Mahmud Mustafa, ya jaddada muhimmancin jama'a su fito don a kidaya su.
Aiki abin da an ce kida yana yi shine batun maganar kidaya da za yi. Mutane su bai da hadin kai, duk wanda sun tafi ko suna gona ne ina ba su hakuri su yi kokari su dawo. Ni ma ina samu albashi na abin da za yi shine duk inda mutanen ward na suna gona, zan yi kokarin tura moto daya zuwa biyu ya je dawo da su a gida domin a gama kidaya su. Kin ga wanda aikin da na doka nake yi kenan, domin akwai nauyin jama'a kaina.
To wani tasiri ne wannan kidayan zai yi ma al'umma?
Gaskiya wallahi inda nake ba zan iya fada ga irin ba, domin yana da fadi, yana da muhimmanci sosai. So yana fada musu su yi hakuri, ba karamin alheri bane, a yi hakuri, a fita, a kidaya kowa da kowa.
Kidayar na wannan shekara dai shine zai kasance na biyar tun bayan da Najeriya ta samu yancin kai. Bayanai na nuni da cewa gwamnati ta ware naira biliyan 190 don gudanar da aikin kidayar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tun ga sheki Zainab Babaji. Masu sauraro, kafin mu shigaba a shakata da wannan wakar da ke kan bisa paipai.
Allahu kai gayo sassanya zazzafa a wannan rayuwa,
sanyi zafi a wannan duniya,
kullum halin mun gode Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa,
arziki na samun mu a duniya.
Allah kai kayu mu tsibiyo daga nan muka dinga yaduwa, sun san mutu kai hamatu mi rayuwa,
da kai su akaje sun duniya.
Allahu ya kadai ta shishi kadai dan adam ko akwai yawa,
bayan kai ne mu sai ki daya
jinsin dan adam da yawa yake, kabilan duniya da yawa suke, mun gode wanda ba abin cike, masanin komai duk inda yake, mai umarni mu zauna lafiya,
mu so juna jama'a, mu zauna lafiya,
so yau ba zo sha a wannan duniya
mai son ka a wannan duniya
mata miji zaman su lafiya soyayya mai kauda hasaniya samu shakuwa inda so a ji dadin duniya
uwa mai son a so dan ta duniya
kishiya da kishiya suna zama inda so san babu hayaniya
ni gida gidanka ba hayaniya
jinsi jinsi kabilu na zama inda so san babu kazaniya da addinin ku da ban yake suna sa
madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC yana cewa karfe 3:21 na safiya ga shirin mu na gaba da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu yau shirin yanayi da muhalli zai duba akan lafiyar ƙasa da irin abubuwan da suke rage ingancin ƙasar noma inda Dr. Zainab Nuhu ta tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero inda ta yi bayani a game da illar gishiri a cikin ƙasa
shi gishiri a ƙasa yana haifar da abubuwa da yawa yana kuma taɓa rayuwar ƙasa ita gaba ɗayanta yana taɓa harkar noma yana illata mutane ya zamanto samun abinci ta harkar gonaki an samu matsala rashin ruwa wadatacce a cikin ƙasa yana janyo gishiri a cikin ƙasa ko kuma yin amfani da takin zamani da yawa akai-akai shi ma yana ƙara gishiri a cikin ƙasa kuma misali idan ruwa shi kanshi yayi yawa yana kwance guda misali a gonaki da ba magudanar ruwa isasshe shi ma yana janyo gishiri a cikin ƙasa akwai illoli kamar taba harkan raye noma sosai yana rage sinadarin nitrogen wanda su shuka ke amfani da shi sosai yana rage girman shuka har yakan kai ga shuka suka iya mutuwa idan yayi yawa yana haifar da gurbacewar ƙasa kuma yana rage samar da ruwa ga shuka hanya za a bi a magance illa da gishiri a cikin ƙasa yake yi na farko shine a samu kyakkyawan magudanar ruwa yadda ruwa zai wuce ana iya ƙara wasu chemical domin a samu balance ya zamanto shi gishiri bai yi yawa ba kuma bai illata shi ƙasa ba
sannan Dr. Babagana Boso na tsangayar kimiyyar ƙasa na Jami'ar Yobe Najeriya yayi mana ƙarin haske a game da dalilai da kuma yadda jihar Yobe da ke gabashin Najeriya take fuskantar matsalar kwararowar hamada.
Ka duba gabashin jihar Yobe jiha ce wadda ta yi makwabtaka da ƙasar Niger wanda kuma ƙasar Niger kowa ya sani ƙasa ne wanda take da yawan hamada to wannan hamadan dama tana kwararowa ne takan tashi daga arewa takan yi kudu ba ko mene ke kawo zaizayewan ƙasa daga wannan bangaren Niger zuwa Najeriya ba hatta karancin itatuwa kuma kin ga yawancin mu anan a al'adance mutane sukan yi girki da itatuwa to wayannan gurare ne dama wanda ba su da isassun itatuwa kuma dan kadan wanda ya rage da yake dan tare hamada mutane sukan je su sare shi su zo da shi gida a yi girke-girke da shi wannan ya sake haddasa zaizayen ƙasa din zuwa kudanci daga border mu da Niger yakan shiga cikin Najeriya yayi mana ta'adi yana sa kasan yakan toshe gonaki wajajen da dabbobi suke samu su kiwo duk wayannan kasasan yakan shiga ya zaizaye hatta da gidaje misali akwai wayansu garuruwa kamar su Kaska kamar su Toshiya toshiyan nan in mutum ya je garin ya ga irin yanayin tilin kasa kuma kowane shekara zaka ga akalla yana kasan nan yana ci gida biyu ko uku ya binne ta completely kafin ta wuce gaba to ba komai ne haddasa wannan abun illa rashin itatuwa alhamdulillah yanzu akwai wata ma'aikata wanda ita gwamnatin tarayya ta kafa ta domin ta magance wannan hamada wanda ake kiran shi National Agency for the Great Green World to suna nan suna hobbasawa su ga cewa an dasa itace a jihohi guda 11
Shi kuma Farfesa Muhammad Abbaji ne na Jami'ar Maiduguri ya yi bayani ne a game da mahimmancin jari bola da kuma yadda gwamnatin Najeriya za ta iya amfani da wannan dabara wajen tabbatar da lafiyar muhalli, sannan a bangare guda kuma a samar wa matasa ayyukan yi.
Wuraren da aka ci gaba ya zama kuɗi ne ma shara su roba su ledadiwa da ana zuwa a narkar a yi wasu abubuwa da yawa da shi masu amfani. Na ga rubutu na ka karanta na kalla inda wannan ana mai da shi tiles a shimfiɗa shi kamar interlock tiles da ake yi a gidaje, wani kuma ana mai da shi kamar katifa ne mutane ke shimfiɗa su kwana kai, wani abubuwa da yawa ana iya yi da shi. Amma kuma matsala, babban matsala wata shine rashin ilimi da kyanta. Ya kamata gwamnati, tunda al'umma sun gano amfanin robobi da su leda suna iya yin su sarrafa su da kansu, ya kamata a ƙara musu ilimi, a ƙara musu fahimta yanda zai zo ya zama babba har ya kasance kamar su ledodi da robobi ma babu ma ba za ka ma gansu a layi ba. Alal misali, kamar ana dan ba da wani tallafi a ce in ka kawo kilo ɗaya za a iya saye shi ko naira 100, nan ba da dadewa ba za ka ga dukka titina ba za a sake ganin su leda ko roba a jefe ba. An ina ga wannan kuma zai yi tasiri sosai. Na ɗaya, ya rage dotti-dotti da ake gani a muhalli, gurɓatan muhalli ita kanta da illa kuma da zai jawo kan al'umma da kuma illa da zai jawo kan dabbobi da muhalli kanta, inda ake noma a yi noma shi zai hana tashin albarkatun gona da sauransu, kin ga an ɗan rage.
Masauraro, wannan shine iya abin da lokaci ya bamu dama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tara da mu cikin shiri na gaba domin jin bayanai a game da wani shirin tallafi da ƙasar Japan ta ƙudiri aniyar baiwa Najeriya domin bunƙasa harkar jari bola, wanda a turance ake kiransa circular economy. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti. Ni a Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Ma'assalam. Madalla da wannan ne kuma kai muka shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin ƙasar Burkina Faso a jiya Alhamis, kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojin na cewa wata tawagar sojoji ce ta yi kicibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin ƙasar, wanda kuma ya sanadin raunata sojoji 12. Ƙasar Pakistan ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man Rasha mai rahusa da amincewa Amurka, kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso ƙasar nan ba da jimawa ba. Mashud Khan, jakadan Pakistan a Amurka, ya bayyana haka a wani taro da cibiyar Wilson Center ta kudancin Asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu a birnin Washington. Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jaridar Amurka Evan Gershkovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda ƙin ba da biza ga 'yan jaridar Rasha da dama da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya gabata cewa Amurka ta hana 'yan Rasha biza da suka shirya tafiya tare da shi zuwa hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na Amurka.
Masauraro, da haka ne kuma kuka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai zuwa can anjima da la'asar idan Allah ya kai mu, ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma producer Solomon Abu da injiniya mu na yanzu Carl, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.